عليه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، har yau dai muna cikin wato wannan sura, suratul shura. Anan Allah madaukakin sarki yana bayani akan wato ayoyinsa, waɗanda daga cikin ayoyinsa shine halittan sammai da ƙasai da ma dukkanin halittu gaba ɗaya, wanda yana nuna cikin ikon Allah madaukakin sarki. ومن آياته خلق السماوات والأرض. الأمر آية 29.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من لله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبارين شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما حياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد
Allah madaukakin sarki yana cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batta fihi ma min dabbati yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki wadanda suke nuna cikin ikon sa da girman sa da daukakar sa shine halittar samai da kasai inda ba a taba wanda yace shi ya halice su ba dan Allah madaukakin sarki shine mahaliccin samai da kasai kuma a girman su lallai yana nuna cewa Allah madaukakin sarki yana da girma dan Allah yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nar walakinna aktharan nas la ya'lamuna ta haka halittar samai da kasai aya ce mai girma daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki haka nan wa ma basta fihi ma min dabba da abinda ya halitta wato a cikin samai da kasai in ya sanya su ya tsugunar da su na daga halittu kaman mala'iku da aljanu da mutane da ma dukkanin sauran halitta Allah madaukakin sarki shi ya wato sanya su duk da cewa harsunan su ba daya ba dabi'un su ba daya ba jinsun su ma daban-daban kuma Allah madaukakin sarki ya zuba su ko ina cikin doron kasa kuma Allah madaukakin sarki yace wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir Allah madaukakin sarki cikin ikon sa zai tattara su a lokaci daya shine kamar ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhur ana ce da kowa zai tattaru قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم سؤالك الله زي تترى قوة دقوة دحال الملائكو دن دا الجنود متاني دا دبو بيقى بعد ايا الله مدعوك تنسل كي زي تارى سواجي ايا ونينا نونة كان ايكوة سا هاك يتوى هو على جمعهم إذا يشاءوا كذي سي الله يتوى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم wato kamar waɗannan ayoyin da yawa muna karanta su a wannan lokaci bil munasaba da irin waɗannan halayen da ake ciki Allah ce duk abin da ya same ku na musiba ya ku mutane fa bima kasabat aydikum abin da kuka aikata ne lallai asalin musiba din daga Allah ne amma kuma sababinta daga mutane ne inda Allah madaukakin sarki shike halittar komai to amma komai yana da sababi ko komai yana da sababi to sababin musibun da suke aukuwa ga mutane sababin laifukan su abubuwan da ake aikatawa na saban Allah madaukakin sarki sun munana duk wani sabo da ka sani wanda aka saba ma Allah da shi a baya kuma Allah yayi fushi ya halakar da al'ummomin da suka aikata to yana cikin wannan al'umma ana aikata shi duk wani abu da ka sani ana aikata a baya ana aikata a wannan al'umma kama daga kisan kai haka nan zina haka nan liwaɗi caca turba duk wani abu dai da ka sani na saban Allah madaukakin sarki har ma wani abin da yake ma bako ne kila akwai shi a cikin al'umma ne to kaga waɗannan kadai sun isa su tara wannan musibar da Allah madaukakin sarki ya yi fushi da bayinsa a doron kasa ta haka wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kuma Allah madaukakin sarki yana yin yafiya akan abubuwa da yawa na kurakurai wanda Allah madaukakin sarki bai ma kallon su da wanda suke aikata su sai Allah ya yafe musu kuma Allah madaukakin sarki cikin ikonsa in ya so zai halakar da kowa ba wanda zai saura Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbati kuma wannan abin da yake faruwa a yanzu yana tabbatar da haka tunda cikin kankanin lokaci mace mace da aka yi Allah kadai ya san yawan su to kaga inda Allah zai kama mutane cikin kankanin lokaci kowa zai tafi kuma kowa zai kare kuma babu wanda zai saura amma Allah yace walakin yu'akhirukum wama walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhirukum ila ajalin musamma Allah zai jinkirta zuwa wani lokaci dan haka Allah madaukakin sarki wannan abubuwan da suke faruwa na musiba ba komai bane illa abubuwan da mutane suke aikatawa kamar yadda Allah yace zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un kuma kaga ai da yawa sun koma wasu sun tuba sun tabbatar da cewa mulki na Allah ne iko na Allah ne cewa ba su da iyaka ba su da wata dabara saboda haka sun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine mai iko akan komai kuma ita musiba din nan rahama ce ga wanda suke mu'minai kamar yadda take kuma azaba ce ga wanda suke kafirai Allah ya ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi nafsi bi yadihi ma yusibul mu'minu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin illa kaffara Allahu anhu biha khata'a min khataya hatta shaukati yushakuha babu wata musiba da za ta samu mu'mini koda na gajiya ne ko wani jinya ko wani damuwa ko kunci face sai Allah ya kankare masa kurakuransa da haka mu'minai da suke irin wannan lokaci da Allah ya daura musu wannan musiba mu dauka cewa wannan wani kankara ne daga zunubai musamman wanda Allah ya jarabe su da wannan cuta cewa Allah zai yaye musu zai kankare musu kurakuransu domin babu wani dan adam face yana kuskure babu wani dan adam face sai yana kuskure kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun saboda haka wannan zai zama rahama ne ga bayin Allah madaukakin sarki mu'minai zai zama kuma azaba ne ga waɗanda suke kafirai masu saban Allah domin su ba kankarewa gare su domin ba su ma yi imanin da zai sa a kankare musu zunubai ba laki alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum ayyukansu gaba daya rusassu ne ko da sun yi aiki na kwarai na kyautatawa na zumunci na ciyarwa ba zai amfane su ba saboda me saboda sun rasa imani laki alladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum sai Allah ya faɗi dalilin haka zalika bi anna alladhina kafaru tabu al-batil wa anna alladhina amanu tabu al-haqq min rabbihim haka wanda ya bi gaskiya yi imani wannan zai zama kankara ne ga kurakuransa wanda kuma bai yi imani ba zai zama azaba ne gare shi kuma ba yi da wani abin da zai yaye masa wannan Allah madaukakin sarki yake cewa wani ayati yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki har ila yau wato aljawari sune wato manya-manyan jiragen ruwa sune aljawari dama yanda Allah ya ce walahul jawaril munsha'atu aljawar jiragen ruwa waɗanda suke manya-manya wannan aya ce ta Allah madaukakin sarki fil bahari wanda suke tafiya cikin teku da ikon Allah madaukakin sarki kal a'lani in ka gansu ka gansu tamkar wato manyan duwatsu kamar yanda duwatsu suke a doran ƙasa ka ga dutse sai iyaka ganin ta haka nan jiragen ruwa suke dan haka aya ce ta Allah duk da wannan abin da girman sa da abin da zai dauka da nauyin sa haka zai hauruwa ba tare da ya nitse ba sai kaga kuma abin da yake ko kusa da shi bai kai ba yanzu zaka dan dauki tsakuwa karama ka jefa a ruwa sai kaga tayi kasa sai kuma ga abin da ya ninninka ta sai ka ganshi kuma yana tafiya a ruwa baya sauka wannan ba dabara bace ta dan adam ba kuma wai tsananin fasaha bace ta kawo wannan iko ne na Allah madaukakin sarki kuma ikon shi ne Allah ya ce in yasha in Allah ya so yuskini riha sai Allah ya tsayar da iskar da take kadawa jirgin yake tafiya kenan jiragen ruwan nan ko da an musu kere-kere an musu hada-hada musamman a wannan zamanin zaka ga jirgin ruwa yana kunshe da komai na rayuwa da ake a doran kasa wasu ma har da filin buga bola a cikinsu wasu har da sumunfuli wasu da wajen shakatawa da menene to duk wannan kana ganin shi in ba iska ba zai tafi ba Sai Allah ya ce in yasha yuskin riha, in Allah ya zo zai tsayar da iska. Fa yadhlalna rawakida ala dhahrihi, sai jiragen nan su tsaya, wato ba sa motsawa, ba sa gaba ba sa baya, ba sa gaba ba sa baya. Ashe ayan nan ma wata aya, iskar nan aya ce daga cikin ayoyin Allah, kuma ni'ima ce babba da mutane da yawa ba su sani ba. Da jirgin sama da jirgin ƙasa da motocin da muke gani gaba ɗayan su idan babu iska ba za su motsa ba. Inda mota da kanta idan duk abin da kamata na shiri ai tana da fanka da yake sa ta yi sanyi injin ɗin ko in yayi zafi. In aka ce yau fankar motar ka ta tsaya to haka motar za ta yi zafi ta tsaya. Shine in ya sha yuskin riha. Dukkan motar ka duk ƙarfinta in wannan fankar ta tsaya ba ta busawa to za ta dinga kafasa tana zafi. Dan haka ba inda za ka motsa ba inda za ka je. To haka nan jiragen ruwan nan haka nan jirgin sama. Kaga wannan aya ce ta Allah madaukakin sarki. Sai ce wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fa yadhlalna rawakida ala bahrihi inna fi dhalika la ayatin, lalle wannan aya ce mai girma amma li kulli sabarin shakur, ga dukkan wanda yake mai yawan haƙuri ne a cikin musibu in sun same shi, shakur wanda yake mai gode ma Allah madaukakin sarki cikin halin yalwa. Au yubiquhunna bima kasabu, ko kuma Allah madaukakin sarki in ya so zai halakar da jirgin ruwan nan da abin da ake aikatawa na saban Allah a ciki. Wa ya'fu an kathir, kuma Allah madaukakin sarki yakan yi yafiya daga wato zunubai na waɗanda suka halaka a jirgin ruwan din. Kuma jirgin ruwa nawa ne suka nike suka halaka da wanda suke cikin su? Ba iyaka, ba iyaka, har a tarihi ma ya tabbatar da haka. Yanzu kama a misali a cikin wannan yanayin da muke ciki, akwai wani jirgin ruwa da yake ɗauke da mutane sama da 300,000, suna nan yanzu an killace su an hana su sauka. Kaga dai a cikin jirgin ruwa suke. Su lokacin da cutar nan ta yaɗu suna kan ruwa, suna jirgin ruwa. Da haka babu wani wanda ya shiga jirgin, ba kuma wani wanda ya sauko ya alaka da mutane, amma an tabbatar cutar tana cikin jirgin kuma. Ya ya kai ta, shi ma wani mutum ne ya hada daga wani waje ya ɗauka ya kai ta. To kaga wannan yake tabbatarwa da an ce cutar ba ta bin iska, sai dai alaka ta mutum da mutum. To shi wannan jirgin ruwan ina cutar ta kai? Shi ma alaka ta mutum da mutum ce. To kaga ta yi saban Allah ya haifar da wannan. Inda cikin jirgin ruwan nan kamar yadda na faɗa za ka ga akwai gidan rawa, akwai wajen wanka, akwai menene, babu abin da babu a ciki. Da haka suna nan a tsare kusan yau satin suna 6 kenan zuwa 7. Har sun kosa kowa suna tunanin yaushe za a mayar da su kasashensu. Kuma 'yan ƙasa ne daban-daban. Suna nan babban jirgin ruwa ne yana ɗauke da kusan sama da mutane 300,000. To yanzu ko gari ne da yake da mutane 300,000 ai ba ƙaramin waje ba ne. Haka in ka gan shi ya kai kusan hawa 10 da abin da ke cikin shi da komai. To amma ka ga Allah madaukakin sarki ya tsare su, shine ayyu biquhunna, ko Allah ya halakar da su. In Allah ya so ba wanda zai fita a cikin wannan jirgin, saboda mai bima ka sabu da abin da suka aikata na saban Allah. Wa ya'fu an kathir, kuma Allah madaukakin sarki sai ya yafe ma da yawa daga cikin abin da suka aikata. Allah madaukakin sarki sai ya yafe musu. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ma utitum min shay'in wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahiy, kuma dan waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah madaukakin sarki su san cewa fa ba su da wata matsira daga azabar Allah in tazo. Ko wa ya'lamu alladhina, haka nan Allah yana sanin waɗanda, yana sanin, ya san waɗanda suke jayayya cewa ba su da matsira daga wato asalin azabar mu idan ta zo. Shine alladhina yujadiluna fi ayatina, wanda suke ƙaryata ayoyin Allah su san cewa duk inda suka kaifa Allah na da iko a kansu. Yanzu ta yi wasu ƙila suna jirgin sama cutar ta shiga cikin jirgin, ta yi wasu masu tafiya sararin samaniya cutar tana tare da su. Da haka duk inda mutum zai je ba zai samu tsira ba, zai samu kuɓuta ba. sai Allah ya ce fa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya, duk wani abu da aka baku a cikin duniyar nan wato na jin dadi da walwala da sakewa, wannan ba komai bane illa jin dadi kadan ne na rayuwar duniya, abu ne wanda yake kadan a cikin rayuwar duniya wanda ba yi da dorewa, dan haka duk abin da mutum zai samu kada ya rube shi, domin abu ne wanda yake kankani kuma mai karewa, a to kuma mutum ya mallaka din shi zai kare amma abin bai kare ba, in abin bai kare ba shi zai kare, idan kuma shi bai kare ba abin zai kare, mutane nawa Allah ya ba su arziki arzikin ya kare ya basu, sannan mutane nawa Allah ya musu arziki suka mutu ba su ci amfanin arzikin ba, da haka kada mutum ya dauka cewa ya samu wani abu na rayuwar duniya dinga ganin cewa shine kololuwa ya kai kurewa, ko yana ganin ya kowa, ko yana ganin ya gagaru kowa, to wannan abun ba komai bane, jin dadi ne kankani, yau waɗanda Allah madaukakin sarki ya jarabe su ya kwace musu abin da ya ba su, idan da zaka tambaye su ya jin dadi yake wallahi sun manta ba su yi tunawa ba, kaga musamman wanda suke samun talauci bayan wadata, in ka ganshi sai ka ganshi gaba ɗaya rayuwar kaman ba shi bane da yayi rayuwa, da misalan su nan da yawa a cikin mutane, sai ka ganshi duk wani jin dadi da yayi sai ka ga gaba ɗaya an manta da wannan jin dadi, sai zama kaman ba a yi ba, saboda haka duk abin da mutum zai samu a rayuwar duniya din nan abu ne wanda yake kankani, da haka kar ya rudi bawa, kar bawa ya rudi ya dinga ganin cewa to ai shi ya samu abin jin dadi, rayuwa ta lahira ita ce take da jin daɗi wanda yake mai na dindindin wanda yake ba yi da makura, Allah yake cewa alladhina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha khalidina fiha, suna masu dawama a ciki har abada, Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima, wa ma inda Allah, Allah yace abin da ke wajen Allah madaukakin sarki ma'ana na ni'ima khairun shine yafi alkhairi fiye da abin da yake na duniya, wa abqa shine kuma yafi wanzuwa, amma wannan lilladina amanu, ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah ne, kenan duk wanda bai ba da gaskiya da Allah ba baya samun wannan rabo, wa ala rabbihim yatawakkaluna, kuma suke dogaro ga Allah madaukakin sarki, wannan yana nuna cewa lallai tawakkali babban ibada ne wanda yake kusantar da bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki, musamman a cikin irin wannan yanayi mutum ya dau matakan da ake dauka sannan zai dogara ga Allah, mutum ya dauki matakai na kariya, kamar matakai na kariya shine sa wannan takunkumi da nisantan wajen cunkoso, amma ba wannan ba zai hana ka daukan cuta ba, sabubban hanyoyi ne na neman kariya, bayan ka dau wannan matakan gaba ɗaya fa ta tawakkal ala Allah, sai ka miƙa al'amari kuma zuwa ga Allah, dan al'amarin ya zo ba wanda kuma zai hana shi samu, yanzu duk wata kiyayewa ta kai kiyayewa wajen waɗanda suke ma'ana masu ci gaba, to amma kuma sai ka ga abin yana nan yana da ƙaruwa, saboda haka tawakkali yana ɗaya daga cikin abin da ke ba bawa mafita in ya shiga cikin kunci da damuwa, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, duk wanda ya dogara ga Allah, Allah shine wato zai isar masa, saboda haka mu koma mu yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki, bayan mun dauki matakai da za a dauka shine matakan tsafta, matakan kiyayewa, musamman waɗanda ƙwararru a irin wannan fage suke ba da shawara a kai, duk inda zai zama akwai jama'a da tarin yawa mutum ya dinga kiyayewa, kamar yanzu alal misali za ka ga za a tafi jana'iza ka ga mutane sun fi nawa, wani zai dinga ce ma to ai za su je abin nan jana'iza ne, an san da jana'iza din ai, to amma kuma kiyayewa ya ce ɗaukan kariya, yana da kyau mutum ya ɗauki matakai na kariya, ko kuma waɗanda za ka ga ana zuwa a kai su jana'iza din wasu ba a san cutar da ta shafe su ba da za a kai su, to kaga mafi kyau mutum ya kiyaye haka Allah madaukakin sarki ya ce su masu tawakkali din kuma har ila yau wallazina yajtanibuna kaba'iral ism, yana daga cikin abin da yake tsare bawa daga samun musiba shine wato idan ya nisanci saban Allah,
nisantar saban Allah shin Allah yace wallazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wanda suke nisantar manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai din nan suna nan guda 7 ne har zuwa 70 kamar yanda ya tabbata cikin zancen Abdullahi dan Abbas amma dai waɗanda suka zo manya din guda 7 ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci as-sab'al mubiqat waɗannan wato manya-manyan zunubai guda 7 waɗanda suke masu halakarwa don haka su waɗannan mu'minai din suna nisantar wannan manyan zunubai din wal fawahisha kuma suna nisantar wato zunubai waɗanda suke mafi muni an ce al fawahish mafi muni ma a cikin zunubai din kamar misali sata kadira babban laifi ne amma bai yi girman luwaɗi ba bai yi girman mutum ya yi aure da matar mahaifinsa ba wancan ya fi muni ko mutum ya yi zina da yashi ko wani na kusa da shi kaga wannan fahisha ne ta kai matuƙa wajen muni don haka waɗannan su ake kira fawahish shine yace wallazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun kuma a duk lokacin da suka yi fushi kuma suna da ikon da za su dauki fansa akan wanda ya sa su fushi din ko ya fusata su din sai su yafe ma'ana mutane ne masu yafiya masu danniya suna iya danne kansu a lokacin da suke da ikon daukan fansa ba wai dan gazawa ba a'a yana da ikon da zai iya ramawa din amma sai ya yafe kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta siffanta shi take cewa mantaka mali nafsihi qatt manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba daukan fansa na abin da aka mishi a karan kansa ba sai dai idan laifi ne aka yi ma Allah madaukakin sarki idan aka ma Allah madaukakin sarki laifi aka saba ma Allah nan kan yana fushi iyakar fushi har sai an gyara amma dan an mishi wani abu da ya shafe shi yace ba a daukan fansa sai ya yafi sai ya yi hakuri alayhi salatu wassalam wallazina istajabu li rabbihim har ila yau dai su din waɗannan da wato Allah madaukakin sarki yace kyakkyawan sakamakon shi yana samun su su ne waɗanda suka amsa ma kiran mahaliccin su Allah suka bi manzanni kuma suka bi umarnin Allah suka nisanci duk abin da Allah ya hana shi ne istajabu li rabbihim wa aqamu salata kuma suka tsaida sallah wannan bayan an ce istajabu li rabbihim ai istijaba ya kunshi sallah da komai din to amma dan a nuna girman sallah aka fitar da ita a ciki ita kadai kuma suke tsaida sallah suke kiyaye ta akan lokacin ta suke cika ta wa amruhum shura bainahum kuma al'amarin su shawara ne a tsakanin su ba sa zartar da abu ba tare da sun yi shawara ba to anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana muhimmancin yin shawara kuma duk wanda yake shawara cikin al'amarinsa bai ganin tabewa ma khaba man istakhar duk wanda yake neman zabi cikin al'amarinsa bai gaggawa to sai ka samu al'amarinsa baya rushewa amma mutum ya dinga ganin shi yafi iyawa shine ya isa duk abin da zai yi sai abin da ya sa gaba yake yi ko an bashi shawara baya dauka to wannan yana tare da nadama da hasara a cikin al'amarinsa wani zaka samu ko a cikin al'amari na gida ne zaka ga shi in ya faɗi magana ita ce kawai ko ta yi ko ba ta yi ba to wannan kuskure ne amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbansa inda yake ko da bai shawarce su ba Allah madaukakin sarki na saukar masa da wahayi amma saboda muhimmancin shawara Allah ya umarce shi da cewa wa shawirhum fil amr kuma duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabban sai da aka samu mafita da nasara lokacin yakin Badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabbansa lokacin da yazo ya tsaya wani matsuguni yayi zango yace nan ne inda zamu yi zango mu yi dakon kafiran nan in sun zo sai ɗaya daga cikin sahabbansa radiyallahu anhu Abdullah ibn Buraida ko yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan wajen da kace mu yi zango Allah ne yace mu tsaya a wajen ko kuma zabi ne da kai kake ganin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni ina ganin kawai ba wai umarni bane Allah ya bamu zadi ne ni nake ganin mu tsaya a nan sai ya ce ni in ani ne za a tambaye ni shawara ina ganin nan ba wajen tsayuwa ba sai ina ganin mu je gaba saboda nan wajen waje ne wanda yake fako babu ruwa babu danshi a wajen amma gaba kadan idan muka je zamu riske ruwa kuma gashi lokaci ne na zafi mun yi tafiya mai nisa idan muka je muka tsare ruwan su mutanen sanda za su zo su buƙaci ruwa kuma ba su da ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawarar shi kuma sai aka je aka zabi wannan wajen kuma ya zama musu mafita to kaga wannan shawara ne to kaga kai dai baka kai matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a baka shawara kace kai ba za ka karkasa ko wasu mutane su duk yanda kai da su in ya dauki ra'ayi fa baya canjawa duk abin da zai je dawo shi in ya ce abu kaza in ya ce fari ja ne to ba wanda zai canja masa to kaga wannan kuskure ne haka nan lokacin yakin ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi shawarar sahabbai lokacin da aka yi runduna ma'ana aka yi gangami na azo a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gama da shi da quraishawa da hawazin da yahudawa da gafan da waye duk suka yi taron dangi suka zo suka kewaye madina a lokacin wanda ya bada shawara shine salmanul farisi yace ni ina da wata dabara da na san muna yi a yankunan mu shine idan abokan gaba muka ga sun yi karfi sun yawaita mukan tona rami mu kewaye garin mu ta yanda ba za su iya ketare wannan ramin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karbi shawarar Salman ai ba wani kafirin da ya shiga Madina a lokacin sai daidai ku kadan waɗanda suka dan ketara ta wani waje da bai da zurfi sosai to kaga wannan shawarar sai ta yi aiki haka nan Abubakar radiyallahu anhu duk abin da zai yi yakan yi shawara da sahabbai haka nan Umar da sauransu dukkan suka yi shawara haka duk wanda zai yi shawara cikin al'amarin shi bai tajewa wani zai ce to ai mata ba su da hankali ba a shawara da mata la ba gaskiya ba ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo yace mutane to su yi aski su yanka tunda ba magana umara kuma sai kowa yayi birs haka ba wanda ya motsa sai ya shiga wajen matarsa yake cewa ya nake umartan mutane ba su amsawa tace ya aka yace to Allah ya ce wannan al'amari mu bar shi a haka mu haƙura mu yi yankan mu mai aski mu je bati mu dawo abinda aka tsaya akai kenan tace haka aka yi sai ya ce mata eh sai tace to me yasa kai ba za ka kira wanzami ya ma aski ba sai yasa aka kira wanzami ya zo ya mishi aski ko da ya fita kowa ya gan shi da aski to wanda yake shugaban tafiyar da kake bin sa shi yayi to kai kuma ya za ka yi sai suka kama yin aski gaba daya da haka kuskure ne mutum ya ce ai mata ba a shawara da su sai kaga an zo misali ko da maganar aure ne ko wani magana da ya shafi cikin gida sai a ce ai ba a shawara da mata wani zaka ga a gidan shi ba sai abin da yake kuma a je ya lalace su din zai zo ya nema saboda haka kowa kana ba mutum darajar sa kama ba shi kimar sa wajen yin shawara ko da ba za ka daura ayin sa ba amma dai ka ba shi haƙƙin shi na dan adam domin ta yiwu kai abin da kake gani duk a hangenka da komai wani zai hango abin da ya fi naka Allah bai yi mutane ɗaya ba idan kai kana ganin kana da wani iko kana da wani basira to Allah ya ba wani abin da kai baka da shi saboda haka shawara al'amari ne babba la madaukakin sarki yake cewa wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma masu ciyarwa ne wato da abin da muka azurta su da shi wannan ciyarwa wadanda yake ba na zakka ba abu wanda yake na kyautatawa musamman irin wannan yanayi da aka kukkulle hanyoyin samu aka takaita ma mutane zurga-zurga lokaci ne da wato lada yake yawaita wajen ciyarwa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyu sadaqati afdal wace sadaqa ce ta fi lada yake cewa an tasaddaqa wa anta sahih shahih takhsha al-baqra wa ta'malu al-ghina shine lokacin da baka yi sadaqa kana cikin koshin lafiya da haka kana da lafiyarka sannan kuma kana tsoron in ka bayar za ka rasa wani abu sannan kuma kana gudun talauci kama a irin wannan lokaci wani yana ganin in ya tsire bayar ba bai san yaushe abin nan zai kare ba ko to shi ne ta amalul gina wa takshal fatr wani yana ganin anya abin nan yana da lokacin karewa ko kuma yana ganin to tunda an tsayar da wasu abubuwa in shi yana bayarwa to yaushe abin nashi zai zo ya sake gyaruwa kuma da haka yana tsoron wannan amma dai yana da lafiya yana abin nan to a irin wannan hali shine sadaka ta falala ina irin wannan yanayi sai a kyautata abin da kake da shi ka bayar kuma duk abin da ka bayar fa Allah sai ya mai maka gurbin ka wannan alƙawari ne na Allah wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu babu wani abu min shay'in da za ku bayar fa sai Allah ya mai muku gurbin wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita kyauta a lokacin watan Ramadan billahi dan abbas yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyauta ba hadi yace wa ajwadu ma yakunu fi ramadan kyautar tashi kuma tana karuwa tana kara yawa a cikin watan Ramadan kenan koda kana kyauta kana ciyarwa to in watan Ramadan yazo ka kara akan abin da kake domin kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yace wallazina idza atabahumul baghyu hum yantasiruna sune wadanda idan wato aka wuce musu iyaka wato sukan yi kokarin tsare kansu wato daga zaluncin da aka musu koda a ce kuwa wato wanda ya zalunce su yana suna sun fi karfin sa to sukan tsaya ne akan kare kansu amma ba sa daukan fansa kuma akan abin da ya musu kaman yanda annabi Yusuf alayhi salam abin da ƴan uwansa suka masa zai yi wahala wani ƴan uwan shi su mishi wannan abin ya kyale su musamman a lokacin da ya samu iko lokacin shi yake da iko akan su aka kawo sa gaban sa aka kawo su gaba ɗaya suka tsaya a gaban shi ce qalu innaka la anta yusuf qala ana yusuf ni ne yusuf din da kuka jefa na arijiya kuma kuka dauke ni kuka siyar da ni wa hadha akhi wannan ne dan uwana da kuka ce yayi sata dan uwan shi ya taba yin sata qad manna allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin qalu tallahi laqad atharaka allahu alaina wa in kunna la khafiin annabi yusuf me yake su sun dauka zai musu wani hukunci tunda duk wanda ya kai wannan matsayi sai kuma ka zo gaban shi ka riga ka cuce shi a lokacin da shi bai da karfi shi kuma yanzu ya samu karfi me yake musu shi ala tasriba alaikum alyawm ba komai akan ku yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku ku ce ba komai abin da kuka yi ya rage ya zama darasi a rayuwa yanzu ake irin wannan kai ne misali lokacin ka zo kana ta fadi tashi kana ta kokarin abin nan wani ya dinga danne ka da waye sai aka zo aka kawo ka zama bidiyo a alien da yake ka san kuma ya taba ma wasu abubuwa na rashin mutunci ko ka san ko ba dalili zai ka sa an kamo shi zaka ce sai ka rama abin da ba wani bane ya min kaza yau to gashi Allah ya kawo ni ko misali kila lokacin da kake neman wani shugabanci ko kujeran majalisa ko wani abu wani yana nan yana ta cin kafarka yana nan yana ta kuntata maka yana damuwa da kai sai kuma Allah ya baka iko ka samu kaga wani ko a magana ba sai ya faɗa ce to yau ina wani yake to annabi Yusuf bai ce musu ko zai ce la tasriba alaikum alyawm ba komai akan ku kuje an yafe muku kaga yana da iko amma kuma duk da haka bai yi abin nan din su ba ko to haka da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna irin wannan wato halayya a wajaje da yawa wata rana yana tafiya da sahabbansa ai wani mutum kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wata itaciya ya kwanta a karkashin ta sahabbai suka bar mishi ita saboda girman inuwarta yana bacci kawai farkawa shi sai ga mutum da takobi a kansa yace man yamna'uka minni wa zai kare ka daga gare ni haka kawai ga mu annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ga takobi a hannunsa yanzu mutumin da yake da takobi ba ka da komai kuma kana kwance ya za ka yi da shi ko mutum ne ya zo da bindiga ya sa ma kai ba ka da komai zai sa ma bindiga a kanka cewa zai hana ka daga gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace raddi yace Allah take sai takwabin ya faɗi zai dauka yace kai kuma wa zai kare ka daga gare ni yanzu kuma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kyale shi in wani ne kaga zai ce ai wannan makina ne da aka bar na gama da shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ikon ya daukan sadin amma intasar yani ya kare kanshi kawai ya rabu da shi wannan kuma yayin dalilin sanadiyar musuluntan mutumin haka nan mutumin da ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsafi wani bai yahude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani kuma an sanar da shi cewa shi ya aikata wannan abu amma lokacin da aka washi bai mushi komai ba ya kyale shi ya yabe masa haka nan macen da ta sanya mushi guba anama a Khaibar Zainab wato bai yahudiyan nan ai naman ya yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta kawo mishi naman kuma ita ta sa gubar yace me yasa kika yi haka tace na yi haka ne saboda in kai annabi ne kaman yanda kake faɗa wannan abin ba zai cutar da kai ba idan kuma kai ba annabi bane mu huta daga damuwarka to kaga ta tabbatar cewa shi annabi ne kuma ta tabbatar cewa ita ta aikata ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata komai ba sai dai ɗaya daga cikin sahabban shine Bishr ibn al-Barra wanda shi da aka bashi naman ya riga ya ci har gubar ta mishi tasiri a take ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai mata kisasi da shi amma ba haka ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata abin nan ba to kaga kenan koda kana da iko kana da ƙarfi wani yama wani abu yafiyan yafi shi yasa a gaba Allah madaukakin zance yake cewa wala man sabara wa ghafara can karshe kana da iko wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wannan kuma ya faru lokacin yakin Uhud lokacin da aka kashe Hamza radiyallahu anhu wacce ta sa aka kashe shi ita ce Hind bintu Utba ko ita ta sa aka kashe Hamza bayan an kashe shi ba abin bai tsaya a kashe shi din ba sai da aka ci zarafin sa mana aka yanke hancin aka yanke kunni aka fasa cikin aka ciro kayan cikin aka yi dai barna da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ta a ranar da ya tsaya ya ga Hamza babban sa dan uwan mahaifinsa an masa wannan abin yake cewa wallahi idan na samu wanda ya ma wannan abin sai na mishi mummunan kisan da tafi wannan sai Allah ya saukar masa da ayo wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin ai yazo fatu makka a lokacin Hindu tana cikin waɗanda yake da iko a kansu ai da sai ce a kawo Hindu na a rama mun abin da aka ma Hamza ko kuma Wahshi wanda aka sa ya kashe shi din yana nan da zai ce a kawo mun Wahshi shi ma an kashe shi tunda shi ya aikata abu amma duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haka ba bai ma yi tunanin Hindu ba ta yi wannan abin ya yafe musu to kaga wannan abin da ake so da bawa kenan kuma wannan din abin da har yanzu mutane suka kasa ganewa ba faduwa bane har yanzu mutane sun kasa gane cewa wanda ya ma abu kayi hakuri ka yafe mishi sun kasa gane cewa wannan din daukaka ne zo suna ganin faduwa ne ke yanzu wani in kale shi wallahi bai isa ba to mutane sun kasa fahimtar wannan kuma yin hakan shine cika kana da iko da zaka iya ramawa sai ka kale shi wannan shine mafi cika domin ba abin da zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata face shine mafi alkhairin abin da yake mutum ya aikata da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatan muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan annoba ya kawo mana ƙarshen ta waɗanda suka rasu a ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu waɗanda kuma ake samun daidaiku da wannan cuta Allah madaukakin sarki ya kawo musu sauki da waraka waɗanda kuma wannan cuta ba ta same su ba muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ya tsare su Allah madaukakin sarki ya takaita mana yaduwar wannan cuta wannan kunci na rayuwa da ake ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu da mafita in ba shi ba Allah madaukakin sarki muke roƙo ya kawo mana mafita Allah kuma abin da ya hana mu samu Allah madaukakin sarki ya sa haka shine mafi alkhairi a gare mu na roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu wannan damuna albarka inda babu wannan ruwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai musu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين